إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. بارك السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدرسك سادوا وأنا مسلا شيء من بركة أيو أشرين دا دا أكلي أشرين دا أشرين دا بيو أشرين دا بيو قوتان رمضان ijara 1445 wanda ya daidai da 1 ga watan hudu ko miladiya 2024 a daidai wannan lokaci da muke haduwa don tafsirin alqurani mai girma a cikin dalilan wannan wata mai albarka na Ramadan. Muna roƙon Allah ta'ala ya sa mu cikin wadanda za a entawa. Allah ubangiji ya gafarta mana kurakuran mu ya yafe mana zunuban mu. Akanan muna roƙon Allah ubangiji ya gafarta wa mahaifanmu waɗanda suka rasu, waɗanda kuma suke da nan ba su suke da rai ba su da lafiya Allah ya ba su lafiya, waɗanda suke da rai da lafiya muna roƙon Allah ubangiji ya ƙara musu lafiya. Duk wanda ke da buƙata ta alkhairi Allah ta'ala ya biya musu. Allah ubangiji ya buɗe mana ƙofofin alkhairi ya rufe mana dukkanin ƙofofin sharri. Muna roƙon Allah ubangiji kuma ya nuna mana gaskiya ya ba mu ikon binta ya kuma nuna mana ƙarya da shirka da bid'a ya ba mu ikon kauce musu. Muna karatu cikin suratul shura kuma a jiya daidai lokacin da za mu tashi aka ce ɗan majalisa Sani Isiya wani rabu Sani Isiya ya aiko da kuɗin mai naira 20,000. So muna roƙon Allah ta'ala ya saka mishi lafiya. Ubangiji Allah ya karɓa ya sa masa a mizanin sa na alkhairi. Muna karatu cikin suratul shura ko kuma muna aya ta 5 insha Allah. Na'am.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Yakadu as-samawati yatafakkaruna min فوقهم والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. والذين اتخذوا من
Allah ubangiji yace takadu samawatu yatafattarna. Wannan akwai wasu daga cikin kira'o'i kamar da Imam Al-Qurtubi ya ishara da suka zo da ya'u yakadu samawatu yatafattarna min fawqihinna. Sannan kuma suna daga cikin saba'iyyai. Sannan kuma akwai wannan da malaki ke karanta takadu samawatu yatafattarna min fawqihinna. Saboda ka kirawo'i ne kuma tabbatattu dukansu. So idan aka ce takadu as-samawatu kaga ya tafi daidai dan samawat jam'u annas salim ne ko ya tafattarna
min fawqihinna kaga dai magana ce ta mata to inda za a karanta shi da yakadu as-samawatu kaga nan ne inda za a yi dogon magana to tunda ba wannan kira'an muke karanta ba kaga ba za mu bai kamata mu ci lokacin mu a nan gurin amma dai akwai wannan kira'an min fawqihin wato sammai sun yi kusa su kekkece daga saman su wato ta bakwai ta kece ta faduwa ta shida ta kece ta faduwa ta biyar kuma ta kece ta faduwa ta hudu haka ta hudu ta fado kan ta uku har zuwa sama ta duniya saboda me saboda girma da isa ta Allah ta'ala domin su samman guda bakwai wanda take ta can bakwai din ita ce take gab da al'arshin Allah ta'ala an ka danganta ta da wanda take ta farko wal mala'ikatu yusabbihuna bihamdi rabbihim to kuma mala'iku suna tasbihi tare da godewa da yabo ga ubangijin su wanda wannan shine akan abin da muka kwana jiya mala'iku suna tasbihi tare da godewa Allah ubangijin su har mun yi ishara zuwa ga wato girma da darajar wannan kalmomi guda biyu subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim wato abinda mala'iku suke yi kenan dare da rana subhanallahi bihamdihi subhanallahi al'azim shine kadai abinda suke yi kuma maiki alayhi salatu wassalam ya mana ishara cikin hadisi ingantacce cewa waɗannan kalmomi guda biyu ga su ba su da wahalar faɗa a baki sannan kuma ga su suna da matukar nauyi a cikin mizanin bawa Allah kuma ta'ala yana son su matukar so Allah yana son aita cewa subhanallahi wa bihamdihi subhanallahi al'azim lafazin rabbihim shi ma mun tattauna cewa idan mala'iku sun yadda cewa suna da ubangiji kenan ya nuna su ma ba abun bauta bane kenan to idan mala'ika idan ba za a bauta wa mala'ika ba kun ga kenan bai kamata a bauta wa aljani ba don aljani in ka kwatanta shi da mala'ika za ka karamin alhaki ne bayan mun yi magana akan su kansu mala'iku ajsam ne da sauransu dai amma dai ila yastaghfiru yusabbihuna bihamdi rabbihim ya nuna cewa su ma bayan Allah ne ba a bautata musu duk wanda ya kira jibril a inda ya kamata ya kira Allah ko ya kira mika'il ko israfil ko malakul maut a inda ya kamata ya kira Allah ta'ala to yayi shirka kuma idan ya mutu bai tuba ba to zai je wa Allah ta'ala yana matsayin wanda yake shirka don haka duk wanda zai kira wani aljani yayi wani abu wanda asali Allah ta'ala ne yake yi to kada ma ya burge ka kuma kada ka ji kana da shauƙin ka je gurin sa don ka nemi wata bukata a gurin sa idan ba haka ba to zaka fada cikin shirka kace kace ba tare da ka sani ba wa yastaghfiruna liman fil ardh sannan suna neman gafara ga waɗanda suke cikin ƙasa to yastaghfirun wannan al-istif'al a galibin lokuta yakan zo da talab abin da kira sa talab duk fi'ilin da kaga an ƙara masa sin da ta da alhamza to abin da yake fa'idantarwa shine nema ko azzara in ka ce istarhama wato ya nemi rahama ke ta Allah ta'ala in ka ce istisqa'u to ya nemi a shayar da shi ruwa na sama haka idan aka ce istaghfara to ya nemi gafara ke amma fa ba kowane lokaci mun fahimci wannan don kaga idan aka ce istakbara to kuma ba ana nufin ya nemi ya girman kai ba a ana nufin yayi girman kan har girman kan ya wuce iyaka amma dai a mafi yawan lokuta in kaga fi'ili sulasi aka ƙara masa waɗannan da alhamza da sinun da ta a mafi yawan lokuta a galibi to abin da yake fa'idantarwa shine tsaraf to al-istighfar mun sha tattauna cewa abinda malamai suka ce abinda ke cikin inda aka yi istiqaqin istighfari shine daga al-mighfar al-mighfar shine hula kwano ko kwalkwali da mayaka suke sawa a kansu idan mayaki ya sa hula kwano ko ya sa kwalkwali to kaga na farko ta asirce shi za ka bata ma'anar astitir sannan kuma za ta hana dukkanin abin da za a jeho ko a harbo masa na kibiyoyi da masu da sauransu ba za a same shi kaga kenan kuma wuƙaya ce har idan to da ka shi ya sa malamai suka ce in al-istighfar ma'anarsa as-sitr wal-wiqaya mun fahimta babu wanda baya laifi kowa yana laifi kowa yana saba wa Allah ta'ala kuma da nassi na hadisin maiki alayhi salatu wassalam kullukum qatta'un wa khairul qatta'in at-tawwabun wannan lafazin cewa kowa yana saban Allah ba so ake a ce ya zame maka dalili naka saki jiki kai ta saban Allah ba amma dai ana son a nuna maka cewa duk yadda zaka kai dole dai wata rana sai ka zame dole sai kai abin da Allah ta'ala baya so to laifuffukan da bayi suke aikatawa idan da Allah ta'ala zai bayyana wa mutane to da sai kaga wani idan yayi sallama ma ko amsa marbaza yayi amma sai Allah ta'ala ya boye wannan laifin ba wanda ya sani sai shi kadai mai bi sai wanda suka aikata laifin tare to kuma idan yazo yana istighfari Allah ta'ala zai ci gaba da boye wannan laifin ba wanda zai ganshi kuma ko an je lahira Allah ta'ala ba za a nuna wa kowa wannan laifin ba wannan ɗaya ne daga cikin fawaid na istighfari idan mutun ya lazumci istighfari to a nan duniya Allah ta'ala zai rufa masa asiri sannan idan an je ranar alkiyama kuma Allah ubangiji ya sake rufa masa asiri za mu fahimci wannan a hadisin maki alayhi salatu wassalam idan yace babu la tazulu qadama abdin kafar bawa ranar alkiyama ba za ta gushe ba har sai Allah ta'ala ya tambaye shi wasu abubuwa zai masa tambaya kowa a cikin mu sai Allah ubangiji ya masa wannan tambayoyi sannan Allah ubangiji zai lullaba bawa da asitirarsa sannan ya gaya masa kayan aiki kaza kayan aiki kaza kayan aiki kaza rana kaza a guri kaza kayi kaza rana kaza a guri kaza bawa yana cewa eh haka ne tabbas haka ne to amma saboda yawan istighfarinsa a duniya sai Allah ubangiji ya ce yadda na rufa maka asiri ba wanda ya gani a duniya anan ma ba wanda zai gani kunga istighfari kenan abu ne mai muhimmanci to sannan kuma wiƙaya ne karo ne wato yawan istighfari yana hana mutum fadawa cikin azabar Allah ta'ala zai kare ka zai zame maka kandigarki dangane da fadawa cikin azabar Allah ta'ala da dukkanin ma kowane irin abinki idan mutum ya lazumci istighfari Allah ubangiji zai raba shi da jin kunya duniya da lahira Allah ta'ala zai raba shi da abubuwan gaske abubuwa masu yawa wanda ya sani da wanda ma bai sani ba shi yasa istighfari abin so ne kuma istighfari ya kamata a ce duka mun ɗabi'antulin istighfari maiki alayhi salatu wassalam ya gaya mana ya zo cikin hadisi alayhi salatu wassalam a kowace rana yakan yi istighfari ya tuba zuwa ga Allah ta'ala sau 70 ko sau 100 kaga idan alayhi salatu wassalam zai nemi gafara da tuba zuwa ga Allah ubangiji sau 70 ko sau 100 a rana to kaga ni da kai mu ka fi dacewa mu a ce mun yi sau 1000 ma a rana kuma Abdullahi dan Umar ya ce ta wuya Annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna a guri a majalisi kafin ya tashi sai ya istighfari masu yawan gaske kuma yadda Annabi sallallahu alaihi wasallam yake istighfarin sa shine Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim Allahumma ghfirli wa tub alayya innaka antat tawwabur rahim wani yana hira a majalisi kai sai ka ci gaba da istighfari idan hira ta zo kanka sai ka tsaya kai hirar idan ta wuce kanka wani zai yi commenting ko wani zai yi bayani kai kuma sai ka ci gaba da istighfari ba wanda ya hana ka ba wanda ya daure ka kuma idan kai kokari ka ladabtar da kanka haka to za ka ga yadda abubuwa za su tafiya daidai yadda kake so insha Allah wa istaghfiruna liman fil ardh to suna neman gafara ga waɗanda suke cikin ƙasa to abinda muka sani shine waɗanda suke cikin ƙasa wato akwai muminai kuma akwai kafirai to dukkan su ne ake neman wa gafara ko kuma muminai ciki kada ake neman wa gafara a amsa shine a waɗanda suka yi imani su ne waɗanda mala'iku suke neman musu gafara kamar yadda muka karanta a cikin suratu al-ghafir suratu ghafir alladhina yahmiluna al-arsha wa man hawlahu yusabbihuna bihamdi rabbihim wa yu'minuna bihi ويستغفرون للذين آمنوا ربنا وسعت كل شيء رحمة وعلما هزوا كرشي ودن دا سكي لو كده الأرشن الله تعالى سوني ملائكو ومن حوله دا ودن دا سكي كي ويد سوني دا ودن دا سكي كي ويد الأرشن الله ومن جدن يسبحون بحمد ربهم suna tsarkakewa tare da godiya da yabo ga ubangijinsu wa yu'minuna bihi kuma sun yi imani da shi Allah ta'ala din sannan wa yastaghfiruna lillazina amanu suna neman gafara ga waɗanda suka yi imani ashe kenan istighfarin da mala'iku suke yi gafarar da suke nema a gurin Allah suna neman ta ne ga waɗanda suke da imani idan mutum bai da imani baya cikin waɗanda suke nema wa gafara mun gane wannan saboda haka kaga mai imani a nan kasa yana ta neman gafara a can sama kuma mala'iku suna ta neman masa gafara wasu daga cikin malaman tafsiri suka ce idan mutum yana ta ambaton Allah ta'ala lokacin da yake cikin jin daɗi da walwala to idan matsala ta zo ta same shi ko wani shagali ya zo ya same shi ta yadda ya mantar da shi ko ya hana shi yin wannan zikirin da yake to su kuma mala'iku za su ce ai wani yana ta yawan ambaton Allah ta'ala amma yanzu mun ji shiru ba ma jin duriyarsa wani shagali ya shiga tsakaninsa da ambaton Allah ubangiji to sai su rika neman masa gafara mun gane da dan wannan dan take da ya samu na wani shagali da ya shiga wanda ya hana shi ambaton Allah ubangiji mun fahimci wannan domin su mala'iku yadda muke ganin taurari a sama idan mun daga kanmu da daddare to su kuma haka suke gano gidajen da ake sallah a cikinsu da daddare kuma ake ambaton Allah ta'ala da daddare a cikinsu haka za su ga haske a ko'ina saboda haka suna iya ganin inda babu hasken kuma da akwai haske za su ga wannan ya shiga wata ya samu wata harƙalla yanayi watakila shi ta ce ta hana shi ya ambaci Allah din to sai a neman masa gafara mun fahimci wannan yawa domin su kama ake alayhi salatu wassalam kun ga meye dalilin da yasa idan ya shiga banɗaki ya biya buƙatarsa idan ya fito sai ya ce gofaranaka suka ce saboda ɗan wannan taƙin da bai ambaci Allah ta'ala ba don bai dace mutum ya shiga banɗaki kuma yana ta ambatan Allah ta'ala ba to ɗan wannan taƙin idan ya fito sai ya ce gofaranaka ai atlubu gofaranaka ina neman gafararka na ɗan wannan taƙin da ban ambace ka ba saboda haka idan mutum ya shiga cikin wani sha'ani da yana ta ambatan Allah ta'ala sai kuma wani sha'ani ya zo ya ɗauke shi in yadda kake wani lokaci sai wani abu ya shagaltar da kai wani abu sai ya taso wanda zai sa dole ka dakatar da wannan ambatan Allah da kake kana sallah kana karatun alqur'ani kana azkar kana wayi amma in wani abin ya taso dole sai ka nemi wannan tsarin duk ka rasa sai dai daga baya kuma ka zo ka sake wani sabon tsari to a dan wannan cikin kafin ka juyo su kuma sai su rika neman maka gafara wasu suka ce idan a cikin mutane kuma akwai wanda shi sai ya shiga matsala ne sannan yake komawa gurin Allah ta'ala amma lokacin da yake lafiya nan komai yana tafiya daidai to shi ba ruwansa da wani ambaton Allah in kaga ya dawo masallaci ya rike tarbi yana ta yi to an matsa shi ne to lokacin da aka matsa shi din idan mala'iku suka ji sai ce wannan aida baya ambaton Allah ya aka yi yanzu yake ta ambaton Allah an ya ko ba an samu matsala ba to sai su neman masa gafara a na wancan dan takin da bai ba mun fahimta don ka shiga cikin matsalar ma ka koma gurin Allah shi ma imani akwai wani in ya shiga matsalar ma ƙara ba zama da wuri mun gane wannan alaita halin dai wa yastaghfiruna lillazina liman fil ardh ana nufin waɗanda suke da imani kamar yadda wannan ayat da take cikin suratul ghafir ta tabbatar ala Allah ta'ala yace ku saurara inna Allaha huwal ghafurur rahim shi wannan lafazin ala wato istiftahi istifhami wato tambaya ce ku saurara amma kuma tana dauke da fa'idoji guda biyu na farko tawkidi na biyu kuma tambihi wato tsokaci ne ana son a tattara hankalinka guri guda domin za a gaya maka wata magana mai girma to sai a ce a saurara ai kun ga ko a gurin daurin aure in an gama komai to sai kowa ce to a saurara ya ce yanzu mu yi abin da ya kawo ko da kuma kowa sai ya nutsu ya kuma tsaya ya ji me za a ce to shine ala a saurara inna Allaha huwal ghafurur rahim inna wannan harafi ne na tawkidi huwa kuma ismul mausul ne wanda shi ma yana fa'idantar da tauhidi din inna lillah lalle tabbas Allah ubangiji huwal ghafurur rahim shine al ghafur mai yawan gafara ar rahim kuma mai yawan jin kai a waɗannan sunayen su ma guda biyu ga su Allah ta'ala a wurare da yawa yana ambatar su al ghafur mai yawan gafara kun ga shi ma mushtaki ne daga al maghfira sannan ar rahim mushtaki ne daga ar rahma mun fahimta to da ka sifa ce ta Allah sifofi ne daga cikin sifofin Allah ta'ala sannan sunaye ne daga cikin sunan Allah ubangiji na'am sai Allah ta'ala ce ala inna Allaha huwal ghafurur rahim ko wal ladina ittakhadhu min dunihi awliya amma waɗanda suka riki wasu majibinta kuma bayan Allah ta'ala Allahu hafizun alaihi to Allah ubangiji yana kiyaye da su wama anta alaihim biwakil kuma kai ba wakili bane akan su wato kai ya ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam kai ba a tura ka zama wakili akan su ba wallazina takhadhu min dunihi awliya wasu malaman tafsiri za su ce mushrikai su ake magana su ne allazina ittakhadhu min dunihi awliya babu shakka wannan haka ne mun gane duk wanda ya dauki wani majibincin lamari kuma bayan Allah ta'ala ai babu shakka mushriki ne wannan to amma su waye awliya din awliya din da ake rika kuma bayan Allah ta'ala zaka ga da yawa daga cikin malaman tafsiri cewa suke asnam gumaka mun gane to amma duk inda kaga malamin tafsiri ya ce allazina takallu min dunihi awliya ya ce gumaka to wannan misali ne yake baka mun fahimta amma abubuwan da ake rika kuma bayan Allah ta'ala ai zama su ne majibincin lamura ai suna da yawa annabi sallallahu alaihi wasallama ya faɗa a cikin hadisin nan mai ban tsoro ta isa abdul dinar ta isa abdul dirham ta isa abdul khamisa ta isa abdul khamila ta isa wantakasa wa idan shi ka falanta kasha annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce duk wanda yake bauta wa dinari ya halaka duk mai bautar dirhami ya halaka duk mai bautar riga ya halaka duk mai bautar kyalekyalen gida da sauransu shi ma ya halaka kuma ya halaka ya kifa inji annabi sallallahu alaihi wasallam yace idan kaya ta cije shi ta take shi kada Allah ta'ala ya bashi hantsakin da zai cire mun fahimci wannan to ai kaga kamar yadda muka bada misali a baya cewa ai ba kudin yake sawa a gaba yana musu sujada ba ba riguna yake tarawa yana yi musu sujada yana musu ruku'i ba ko amma dai zuciyarsa ce a bala'in makale da waɗannan abubuwa zai iya yin komai ko da saban Allah ne in dai kawai din zai samu dukiya ko zai samu wani abu ko zai samu wani abu da yake da bukata to kaga wannan duk abin da zai saka ka saba wa Allah ta'ala babu shakka ka rike shi a matsayin majibincin lamari ba Allah ta'ala ba a cikin mutane akwai waɗanda ba ka da kima a wurin su sai in kana da kuɗi in ba ka da kuɗi ko girmama ka ba za su in kaga suna ta girmama mutum to kuɗi gare shi ran da ya kuskure ya rasa kuɗi to ba zai samu girmama su kaga wannan kuma ba daidai bane ba mutane suna da darajoji da yawa waɗanda zaka kalla ka girmama su saboda shi ba wai dole sai dan suna da kuɗi ba mun fahimci wannan mutum yake zuwa masallaci ma yana sallah kamsu salawat wannan ayya ya cancanci ka girmama shi wannan kadai ya cancanci ka girmama shi ko da bai da kokon dala to amma zaka ga wasu su babu wani wanda yake da kima yake da daraja ko yake da mutunci a gurin sa wanda yake da kuɗi inda baka da kuɗi baka da kima kawai a gurin kuma ko ka faɗa ba za su saurara ba kaga in kana son kai kima kuma kana son su saurare ka to sai ka je ka yiwo kuɗi in ko baka yiwo kuɗi ba to babu su babu kai to kaga wannan duk suna cikin waɗanda suka riki wasu ababen majibintan lamari kuma bayan Allah ta'ala to waɗannan da suka riki wani kuma bayan Allah za mu ga kamar tahdidi ne Allah ta'ala yake a nan gurin ana kalubalantar mu ne gabaki ɗayan mu kar a kuskura kada mu kuskura mu zama cikin waɗanda suke rikar wani abokin wani wanda ba Allah ba a matsayin majibincin lamari kamar Allah ubangiji yana nuna mana duk yadda za a yi kar ka riki wani ba Allah ba a matsayin wanda zai jimaci lamarinka musamman a cikin abin da Allah ne kada yake yi mun gane wannan da kyau to kaga kenan kalubale ne kenan ga waɗanda suke likar wani kuma bayan Allah ta'ala a matsayin majibincin lamari to sai Allah ta'ala ya ce Allahu hafizun alaihim Allah ta'ala yana sane da su yana kiyaye da su kaga wannan ya nuna annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam bai san gaibu ba mun fahimta bai san gaibu ba bai san komai ba akan shi shi dai yana ganin su kawai amma shin riki wani abu a matsayin abokin majibincin lamari ba Allah ba ko ba su rika ba shi ne bai sani ba amma Allah ta'ala hafizun alaihim yana kiyaye da su duk motsin da suke Allah ta'ala yana kiyaye da su sannan wa ma anta alaihim biwakil kuma kai akan su ba wakili bane ba ba a sa ka zama wakili ba kace bin su ko ina ka gani suna bin Allah ko ba sa bin Allah mun fahimci wannan to yanzu annabi sallallahu alaihi wasallam ake gaya wannan ba a sa ka ba kai ta bin mutane ka sa dalibanka a gaba kana ta bin su sai kaga sun bi Allah ko ba su bi Allah ba ruwanka ai asalin shari'a din ba kai bane mai shari'a Allah ne mai shari'a kai naka kawai kai bayani ne ka kara sharhi kai bayani ka shikenan magana ka ta kare amma idan sun aikata Allah ta'ala yana sane idan ba su aikata ba Allah ta'ala yana sane kai dai kai naka shi yasa a cikin masu da'awa zaka kirawo mutane amma zaka ga ba su motsa ba wato zaka ce ayi kaza sai kaga sun ki su yi to kada wannan ya dame ka mun fahimta kai ka yi iyaka naka kuma da ba su yi abin da kace su yi din nan ba to Allah ne ta'ala bai kaddara cewa za su yi ba mun fahimta don haka kar ka ji haushi kuma sannan kar ka yi bakin ciki Allah ta'ala ma ya tattara lashin annabi sallallahu alaihi wasallam cewa kada ya je ya halakar da kansa hasara haka kawai don ba su imani ba ko ya ce da su ku yi kaza ba su yi ba kare da ba domin lamarin shari'a da sanya mutane su yi abin da Allah ta'ala yake so ba a hannunka ba yake kai mai dawa da haka zaka ga duk wanda zai dauki salo na cewa duk wanda ya yi ba daidai ba sai ya masa raddi to zaka samu yana cikin babban aiki har abada ba zai taba hutawa ba saboda ka yi ta ganin abubuwan da ba daidai ba to in ka ce dole in ka ce ayi sai an yi to ai ba za a yi ba kaga kenan duka rayuwarka a raddi za ta kare ka in wance ya motsa ka masa raddi in wance ya motsa ka masa raddi wanda kuma ba daidai bane ba in kai kawai abin da yake gabanka kai abin da yake gabanka a raddi kuma kamawa take ya kama ayi raddi sai ayi raddin ba laifi bane ba ابن كثير رحمه الله يأتي والله حفيظ عليهم أي شهيد على أعمالهم الله هنا شهيدا أكن دكنا أيوكا سو يحصيها الله تعالى هنا نينا كدد جيسو ويعدها أدا وما هنا تتليسو تتلاو هنا كرجيسو هنا لسا فيسو هنا عادنا سو دي أبن دكوازي وسيجيزهم بها أوفر الجزاء أو أوفر الجزاء كما الله تعالى زي تكا مسو ساكمكن سو تكتن ساكمكن الجامع وما أنت عليهم بوكيل إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل كأي كي كوي ميقرقديني من قاني كي كوي ميقرقديني والله على كل شيء وكيل فيكم الله تعالى وكيلي لأكن كومي كنغا Allah Ubangiji shine yake wakiltar shine wakili akan kowa idan mutun ya yarda da la ilaha illallah to shikenan ba sai an hada masa wani dan sanda wanda zai ke bin sa duk inda zai shiga ba wannan la ilaha illallah da ka fada ka ce ka yarda baka baya ka bauta mutawa kowa ba sai Allah kuma ka ce wa anna muhammadar rasulullah kenan ba za ka bauta wa shi Allah da ka yarda da shi ba sai da abin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo maka da shi dan shi ne ka yarda a matsayin dan sakon Allah ta'ala wannan kadai ya ishe ka shi ne wakilin da yake kanka da inda za ka shiga da ai da ita za ka shiga wannan ita ce take tare da kai a kowane lokaci idan kai daidai masha Allah idan baka yi daidai ba Allah ta'ala yana sane kuma yana tare da kai kuma yana ganin duk abin da kake aikatawa mun gane wannan saboda haka kaga kenan musulunci akwai yanci an baka yanci da kaje kai abin da kaga dama amma ka sani ana ganin ka da abin da zaka kuma ba za a zalunce ka ba duk abin da kai shine za a baka sakamakon sa ranar alkiyama na'am
وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لِتُنْذِرَ أُمَّ الْقُرَى وَمَنْ حَوْلَهَا وَتُنْذِرَ يَوْمَ الْجَمْعِ لَا رَيْبَ فِيهِ فَرِيقٌ فِي الْجَنَّةِ وَفَرِيقٌ فِي السَّعِيرِ
Na'am Allah ta'ala ce wa kazalika kuma kamar haka auhayna ilayka muka yi wahayi zuwa gare ka qur'anan arabiyyan na wani abin rubutu abin karatu balarabi litunzira ummal qura don kai gargadi ga uwar birane ko uwar alqaryu wa man haula hada wadanda suke kewaye da ita wa tunzira yawmal jam'i kuma kai gargadin yinin taruwa wanda lare ba fihi babu kokonto a cikin sa fariqun fil jannati a wannan yini wani kaso za su zama suna cikin aljanna Allah ta'ala ya sa mu a cikin su wa fariqun fis sa'ir wani kuma kasan za su zama suna cikin wutar sa'ira to wa kazalika mun tattauna tun a farkon surar nan akan maganar wannan kafir din ko dan ya ce kazalika yuhi ilayka wa ila alladhina min qablika Allahul aziz al hakim kace malamai sun ce in kaga wannan kaf din ma'anar ta shine mislu zalika kwatan kwacin haka to a farkon surar Allah ubangiji yace kazalika yuhi ilayka kamar haka akai wahayi zuwa gare ka ba faɗi waye yayi wahayin ba a ayar farko amma a wannan ayar kuma sai Allah ta'ala ya bayyana cewa shine yake yin wahayi kazalika auhayna ilayka kamar haka muke yin wahayi zuwa gare ka sai dai wannan nun din za ta zama nunul azama ce ba tana nufin su da yawa bane ba Allah ta'ala shi ɗaya ne amma nun din ana kiranta da nunul azama wato nun ce da take nuna cika da bunƙasa da girma kamar haka muke yin wahayi zuwa gare ka to kun ga a wani guri an kawo shi ba a faɗi wanda yake yin wahayin ba kamar ayar farko amma kuma a nan ayar sai Allah ta'ala ya faɗi cewa shi ne yake yin wahayi mun tattauna akan wahayi sosai da misalai ma da malamai suka faɗa akan wahayi wa kazalika u auhayna ilayka kamar haka muke yin wahayi zuwa gare ka abinda muke wahayin zuwa gare ka qur'anan wani abin karatu haka ce qur'anan ko dai ya zama daga qara'ani qur'anan ko kuma daga qira'atan mun gane in aka ce a qara'a abin da yake nufi shine ya tattara mun gane daga nan ne ake samun alqarya saboda tana tattara mutane a cikin ta mun fahimta in aka ce kuma qara'a qur'an daga qara'a ne wato attilawa karantawa da bibiya kaga dai koyi zama ismul maf'ul ne koyi zama ismul fa'il idan ismul fa'il ne to shine wanda ya tattaro abubuwa da yawa a cikin sa babu ko shakka akwai abubuwa da yawa a cikin alqur'ani idan kuma aka dauke shi da ismul maf'ul zai zama maqru'un wato abin da ake karantawa abin karatu to babu shakka alqur'ani ko abin karatu to dama mun sha faɗa duk lokacin da wata fa'ida ta faɗo ta balaga ko ta nahawu ko a tafsirin ma in ya zama na an samu wasu abubuwa guda biyu lafazi ɗaya na da ma'anoni guda biyu ko na da ihtimali guda biyu in dai ba sa cin karo da juna muka ce me ya kamata a yi abinda malamai suka ce duka a ɗauke su a matsayin shi ne tafsirin wani abu amma in suna cin karo da juna to dole ne sai an tantance an ga wanne ne mai rinjaye wanne ne kuma aka rinjaya mun fahimta to sai a dauki wanda yake da rinjaya shine abin da Allah ta'ala yake nufi amma idan daidai suke wani bai fi wani ba to shikenan sai a tattara su gaba kidai a ce duk su ne dai ma'anar ayar kamar nan Qur'ani ya tattara abubuwa da yawa akwai labarai a cikin sa akwai kissoshi akwai hukunce a cikin sa akwai magana aqida a cikin sa da abubuwa da yawa ba za ka iya lissafewa ba sannan kuma Qur'ani abin karatu ne inda ana karanta shi gashi ma yanzu karantawa muke to haka Allah ta'ala ya wahayi zuwa ga Annabi sallallahu alaihi wasallam abin da ya masa wahayi shine Qur'anan Arabiyyan wato wani balaraban Al-Qur'ani balaraban abin karatu to anan balarabe me ake nufi ana nufin balarabe na harshe ko balarabe na nasaba magana gaskiya shine balarabe na harshe mun gane balaraban harshe wato ba wai maganar nasaba bace a ana nufin da harshen larabci aka saukar da shi anan malamai suka ce na farko akwai abin alfahari ga larabawa tunda Allah ta'ala ya saukar da littafin sa na ƙarshe ya zama da yaren larabci kuma ya fitar da manzon sa na ƙarshe daga cikin larabawa dan haka wannan ya ishi larabawa da larabci abin alfahari mun gane to sannan kuma sai suka ce har ila yau kalubale ne kuma ga dukkanin wanda yake musulmai da lalle akwai bukatar sai ya san yaren larabci mun gane don addinin da larabci yake tafiya saboda ka in dai so kake sai ka fahimce shi to sai ka san larabci in baka san larabci ba kuma to dole sai dai ka rako wanda ya san larabci ya rika fahimtar da kai in ba haka ba ba zai yi ka fahimci yadda addinin yake daidai ba in dai ba da larabci ba ne in ka ce kawai tarjama za ka ɗauka a karanta ai za ka bar abubuwa da yawan gaske mun gane yawa amma in so kake ka ji tsantsar abin da Allah ta'ala yake magana dole sai ka karanta da larabci mun fahimci wannan to mutum ya zama balarabe uwa da uba wannan alfahari ne kwarai da gaske tunda Allah ta'ala ya fitar da Annabi sallallahu alaihi wasallam daga cikinsu amma mu sani idan mutum ya tsaya ya fahimci larabci to zai iya fahimtar addini ko ya hidimtawa addini sama da yadda balarabe uwa da uba ma bai hidimta masa ba mun gane yanzu idan ka dauki Fairuz Al-Abadi da akwai tafsiri Qamusul Muhit anan ko Qamusul Muhit wato kalmomi ne na larabci sun kusa miliyan a cikin sa shi littafi ne ma da baka iya karanta shi sai an koya ma yadda zaka buɗe shi amma ka zubar maka shi a nan guda kace dauko kalma kaza ba zaka iya ba in ka ga ka samu ta sai in ka tari kawai kana budawa Allah ya sa ka ganta kawai ka tsaya ka ce gata yau sai an koya ma ita sosai sai an koya ma yadda ake aiki da littafin to asalin Fairuz Abadi ba balarabe bane mutumin Farisa ne amma kun ga ya tsaya ya san larabcin kuma har ya hidimtawa larabcin ta su kansu larabcin in wani abu larabawa in wani abu ya shiga duhu sai sun koma wannan littafin nasa in ka dauki Imam Bukhari shi ma ba balarabe bane ko ba balarabe bane amma kaga saboda ya shiga musulunci ya tsaya ya tattara wannan hadisan da a yau ake ce da su Sahih Bukhari waɗanda babu wani littafi da ya kai wannan littafin inganci bayan Al-Qur'ani to haka manyan malamai zaka samu duk ba larabawa bane amma sun tsaya sun fahimci larabcin sai suka hidimtawa larabcin yadda ba a tsammani lokacin da aka faɗaɗa musulunci su larabawan da suke tare da Maki alayhi salatu wassalam su ne suka yi aikin yaɗa musuluncin da faɗaɗa shi to duk wanda ya shiga addinin sai ya tsaya ya koyi yaren mun gane sai ya koyi yaren sosai har ya fahimci addinin har ya hidimta masa haka al'amarin yake to don haka maganar fahimtar larabci kuma ba wai kawai ka je ka iyo diploma bane ka dawo ka dauka cewa ka ji larabci ba abin da ka sani idan ka yi diploma mun gane sai ka zo ka zauna kana ta karantawa duk inda ka ga larabci ko a jikin gwangwani ne sai ka dauka ka karanta da haka ne ka ji tashoshi na larabci ka kalli tashoshi na larabci da haka ne zaka ke fahimtar inda aka sa gaba a larabci mun gane sai ya zama baka da aiki sai karanta larabci kawai duk abin da ka sani akwai na larabci akwai jaridu na larabci akwai mujallu na larabci akwai tashoshin radio na larabci akwai tashoshin talabijin din na larabci wannan fina-finan da kuke gani duk akwai na larabci kun fi kowa sani akwai na larabci ko tunda an yayin ganin ardaguri ardagurin kuma duk da larabci ne za ga mutum ya zauna ya kalli film guda daya har wajen dubu duk da larabci mun fahimta so sannan kuma kana zuwa kana koyon larabci har yau kullun ka zama used to larabci ko da yake to da shine zai taimaka san larabci to duk da cewa su larabawan da su kansu musulmin yanzu wato kaskanci duka ya baba ya mamaye mutane a larabcin irin babu ruwan al'umma da shi ma kwata-kwata wani malami daga cikin malamai Sheikhul Usaimin rahimahullah yace akwai kasuwannin da zaka je ka shiga a cikin Saudi Arabia ka gaba a yin larabcin ma kawai turanci yake saboda su kansu larabawan suna ganin turanci kawai shine abin da ya burge su kuma wanda abin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake nufi shine wannan addinin tunda zai mamaye duniya gaba daya ko to lalle lalle larabci ya zama shine lungua franca na duniya gaba daya haka ake da bukata amma sai ka kawai musuluncin ake yi babu ruwan mutane da larabci mun gane kuma har anan kasa kasa ma zaka samu gwamnatoci zaka ga ba abin da ya shafe su da larabci akwai gwamnan da muka sani wanda yace ko ka ci musabaka in dai result ɗinka na larabci ne ba zai baka scholarship ya fi so ya ga result ɗinka na sciences ko wani art ko wani abu amma ka zo masa da result na larabci aka ya karaba kallawa ne baka san komai ba saboda haka yace wallahi ba zai bada scholarship da haka kun ga kamar sulalami da dole mu yaba masa ba ruwan sa da ko larabci kai ko me kai in dai ka ci musabakan nan za a biya maka scholarship kuma zaka tafi kuma zaka je zaka yi abin da zaka yi amma wani da yazo sai ce shi in dai kai larabci kai ko ba ruwan ba ruwan sa ba abin da ya shafe shi da kai kuma duk inda larabci yake ba ruwan sa da shi to kage me yadda za a musulunci nan gaba ke yaran nan sun taso ko alifin ba in banda islamiyoyi da ake da su fa private islamiyoyi da tun musuluncin ba an daina shi in ga wannan kuma kuskure kuma idan aka zo kawace za a maka kwalta za a maka dogo dan London za a maka waye duk da su fa ake yin campaign kuma kai ka zaba babu ruwan ka ma da magana addini da magana shari'a da magana waye duk ba ruwan ka da mun gane wannan wannan duk yana kunshe cikin abin da malamai suka faɗa dangane da Qur'anin Arabiyyan lafazin Arabiyyan din haka larabci dole ne abul aswad ad-du'ali yana cewa dole ne ma musulmi sai ya ji larabci hifdul lugati alaina ka hifdis salah yadda dan dole ne kowa a cikin mu dinnan ko yau kowa sai da larabci tunda ai kai sallah ka karanta fatiha fatiha kuma larabci ce saboda haka shi musulunci yana nuna mana mu mai da larabci ya zama yana da muhimmanci mu koye shi mu iya shi domin da shi ne kadai zaka iya promoting addini saboda haka in aka kashe makarantun islamiyoyi da sauransu kaga kenan nan gaba babu waɗanda za su zo su rike wannan addini ba sa bada addinin ma na larabci ba to kaga ne saboda kawai an makala wannan terrorist da Boko Haram da waye akan cewa wai kawai ina ruwan alarama da wani Boko Haram ka je ka neme su duk ba alarmomi bane wallahi waɗanda suka shiga musuluncin ne sama ta ka su ne suke masa irin wannan burkitacciyar fahimtar su suna tare hankali mutane aiwa amma wanda ya biyo larabci ta kwatako ai ba za ka ganshi ba yana wannan hayaniya za ka gefe ɗaya ma ake komawa saboda shi wanda ya san larabcin zai kawai ban kaura ma mutane suke to haka dai Allah ta'ala ya ce muka yi wahayi zuwa gare ka abinda muka yi wahayin zuwa gare ta wani abin karatu ne arabiyyan balarabi litunzira ummul qura dan ka gargadi ummul qura wato uwar alqaryu wacce ce uwar alqaryu malabe mala yace ita ce makka litunzira ummul qura hiya makka ita ce shine garin makka waman haula hada wadanda suke kewaye da ita min sa'iril bilad sharqan wa garban wato sauran garuruwan da suke kewaye da makka gabas da yamma wa summiyat makka ummul qura ana kiran makka da matsayin ummul qura uwar alqaryu li'annaha ashrafu min sa'ir albirad don tafi kowane gari a sanarin duniyar nan daukaka da fifiko li adilla kaseera saboda dalilai masu yawan gaske an ambace su a wuraren da ya kamata ambace su kuma ko kai yanzu zaka iya tunano dalilan da suka sa makka tafi ko ina ta zama ummul qura na farko ana aka haifi manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam wannan kadai ya ishe ta sharaf mun gane sannan a duk shekara ko wata kasa sai ta je wannan kasa sai kaga idan an je ana aikin haji a ce maka ko wata kasa tana da participant din su banda Isra'il ko Isra'ila ko a ce Iran su ne masu zuwa su kawo mutane rikici din nan a ce an hana su zuwa amma su ma in tafiya saboda sauki na ahlus sunna sai a ce an bar su su dawo su cigaba da su sai ga duk duniya duk kasar da take duniyan nan duka an tattara a nan gurin an banda Isra'ila amma kuma zaka samu akwai yahudawan da suka musulunta kuma sun je aikin haji sai ta ake kiranta da ummul qura kaga dalili na biyu sannan duk inda musulmi yake a duniya inda zai yi sallah ina zai kalla can dai zai kalla domin a nan ne kadai ake da Ka'aba duk duniya ba inda ake da Ka'aba sai a nan shi yasa akwai wasu irin ibadoji waɗanda a nan ne kadai ake yin su kamar dawafi babu inda zaka je kai dawafi ya zama sunansa dawafi ko sa'ayi dole sai a nan gurin saboda haka akwai dalilai da yawa da suka nuna cewa ita ce ummul qura yana daga cikin dalilan annabi sallallahu alaihi wasallam wani lokaci ya tsaya a wani guri da ake ce da shi hazwara wato ya zauna yana shauƙin garin makka yana cewa wallahi innaki la khairu ardillah ya kalli makka ya ce da ita wallahi yake mafi alkhairin dukkanin ƙasa a gurin Allah ta'ala wa ahabbu ardillah ila Allah kuma a duk cikin garuruwa da kasashe da kauyuka da birane ke ce wanda Allah ta'ala ya fi kauna ya fi so walaula anni ukhrijtu minki ma karatu in banda an fitar da ni daga cikinki ku da bazan fita ba mun gane kun ga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fadi dalilai har guda uku ita ce khairu ardillah a cikin kasa duka ko ina ma na Allah ya amma ita ce tafi ko ina alkai sannan kuma ita ce garin da Allah ya fi kauna ya fi so sannan shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam yana nuna mana cewa ya fi son maka da dan ya ce ba dan an fitar da ni daga cikin ki ba da fasan taba kuta ba wanda wannan malamai da shi suke kafa hujja cewa ba laifi bane dan mutun ya so kasar sa mun gane ka so kasar ka saboda annabi sallallahu alaihi wasallam yana son kasar sa kuma da inda ka je ka zauna ya zama nan ne garin ku to ya kamata nan kai kishin wannan kasa tunda da ya hijira ya koma Madina ma kuma ya koma yana kishin Madina har ila yau mun fahimta kun san yana daya daga cikin babban matsalar da take damun mu shine babu kishin kasa kwata kwata ba kishin kasa ba ruwan mu mun gane yawa saboda su ma waɗanda abin yake hannunsu su ma dama ba su ga damar aiki shi kasar ba amma zaka ga ko mu dinnan da muka zo daga baya-baya ai akwai abubuwa na ɗan kishin kasa wanda duk an ɗan sassa mana idan zo children da za a baka fensir da tutar Najeriya ka je ka rike kana ta waka kana wa Najeriya waka yanzu ga ba a yin wannan waƙoƙin ba wanda zai tsaya da wata Najeriya waka mun gane da programs da ake yi a gidan rediyo da majigi da ake don a nuna maka cewa kasar ka ce baka da wata kasa da ta wuce wannan da haka idan ka zo ka kana ta goyon bayan wata kasa akan kasar ka ya nuna baka da hankali su suna jin daɗi kai kuma kana nan kana shan wahala mun gane ko so ya kyautu a ce su kansu gwamnatoci su dawo da programs da abubuwa waɗanda za su dawo da kishin kasa ga su 'yan kasar kansu mun ga hannun nan to ummul qura sai Allah ta'ala ya ce wa man haula da waɗanda suke kewaye da ita kun ga ibnu kasir da wasu daga cikin malamai sun ce sa'irul bilad sharqan wa maghriban wa garban da sauran kenan garuruwa wanda suke kewaye da ita ummul qura makka din kudu da arewa da gabas da yamma da ko ina tunda ai garuruwa ne suke kewaye ta mun fahimta har garin nan yana cikin garuruwan da suke kewaye makka to inda wasu daga cikin malamai suka tattauna shine in an ce haula to shine abin da yake kusa da abu mun gane abin da yake kusa da kai shine za a ce min haulika man haulaka wanda yake kusa da kai ba wanda yake nesa da kai ba yanzu wanda yake bakin kasuwa ba za a ce min haulika ba aya nisa ya fita daga haul dinka ba za a ce na gefanka ba mun gane to kenan akwai wani abu da Allah ta'ala yake so ya nuna mana a nan gurin litunzira ummul qura wa man haulaha ana nufin inzari na farko kafin a zo a yi inzari na biyu wanda ya yi gargadi na farko shine manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa sallam kun ga shi ba yake alaihi salatu wassalam duka da awasa a cikin hijaz ta kasance da makka da yan kabilin da suke kewaye da makka da madina da sauransu bai taba fita daga cikin kasar makka ba daga hijaz ba mun gane kafin ya zama annabi ne ya je ya tafi sham ko anan ma aka bada shawara cewa maza a dawo da shi amma ban daga nan annabi sallallahu alaihi wasallam bai taba fita daga cikin hijaz ba da aka duwa azinsa da karantarwarsa da kiran mutane da duk yakokin da aka yi gaba ɗaya a cikin wannan hijaz din aka yi kaga ummul qura wa man haula amma ma kiyaye sallallahu alaihi wasallam yana barin duniya kaga aka shigo da farisa aka shigo da rum aka shigo da waye aka shigo da ko ina wa saboda wannan kuma al-inzar ne na karo na biyu kenan anan annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama Allah ta'ala yake magana shi kadai tukuna aikin da shi zai yi shine litunzira ummul qura wa man haulaha ya kai ka gargadi ummul qura ita ce makka da kuma man haulaha garuruwa da kauyukan da suke kewaye da ita wato cikin hijaz mun gane wannan shi yasa kafin annabi sallallahu alaihi wasallam ya bar duniya sai zamana babu wani arne a cikin makka kuma babu wani abun bauta a cikin makka sai Allah ta'ala hakanan a madina sai da zamana babu wani arne a cikin madina kawai sai tsantsar musulmai amma akwai guntun barbashin yahudawa da sauran nasara na jiran da sauransu wanda suke wani gefe ko dai kaibar da sauransu wanda su ma a zamanin sayyidina umar duk sayyidina umar duk ya kore su ya zamana babu abinda ake bautawa Allah ta'ala a wannan hijaz sai Allah ta'ala ba wanda ake bautatawa sai Allah ubangiji mun gane to wannan shine al-inzarul awwal na farko kenan ma bayan ma ake alaihi salatu wassalam ya fita ya rasu ya bar duniya yayi wafati to kaga an ta fada da musulunci an fada da musulunci an shigar da musulunci kusan ko ina kuma har yanzu musulunci yana nan yana ƙara faruwa ko makiyan addini suna so ko ba sa so to wannan shine wa man haula to ban sani ba litunzira ummul qura lafazin tunzira al-inzar ya subu maf'ulai maf'uli biyu yake wa nasaba da aka idan mun zo a gobe akan abin da za mu tashi kenan mun gane ko dan da inda kaga inzar wa anzartukum naran talazza daga ba maf'uli daya yake yi ba akwai wasu fi'ilai wadanda su maf'uli biyu suke yi wa nasaba akwai kuma wanda maf'uli daya yake wa nasaba akwai san maf'uli ko shine subject yanzu kun san subject ko subject maf'uli shine subject in ka ce ja'a akala muhammadu sai ka ce at'ama kaga at'ama shi daya ne ko haka ne shi daya ne to amma akwai fi'ili wanda in ka zo da shi to sai ka zo masa da maf'uli biyu sannan ne zancen zai cika tafi yadda ya kamata idan mun zo gobe insha Allah sai mu tattauna abinda muka faɗa ya zama daidai Allah ta'ala ya ba mu lada wanda muka yi kuskure ko tuntuɓan harshe Allah ubangiji ga kauta wa
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ما kama sallaita ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid wa barik ala muhammadin wa ala ali muhammad kama barakta ala ibrahima wa ala ali ibrahima innaka hamidun majid اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة اللهم إنا نسألك الجنة ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار ونعوذ بك من النار اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم اللهم ربنا تقبل منا إنك أنت السميع الدعاء تب علينا يا مولانا يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.